a yau muna alamis a wanda yake daidai da 29 ga watan Ramadan hijira 1444 wanda ya daidai da 20 ga watan hudu miladiya 2023. Insha Allah ta'ala zamu dora suwa ga abin da Allah ya kaddara zamu yi kamar da muka yi bayani yau zamu rufe insha Allah ta'ala karatunmu da muka dauki tsawon kwana 28 muna gabatarwa a cikin wannan masallaci mai albarka muna nan cikin suratul kafi jiya mun tsaya wato akan wai zala musallifata ko mun yi wannan karatun alarama idan baka da ko takardun bane ina zamu tashi na'am
wai da kunan wala
ina zamu tashi kace
salin wala ka sujudu li adam
to bari mu nemi sheda ina zamu tashi aya ta 50 barakallahu yau amma an kace ka habi kuma ina za ka kama kenan to wala ka sarafna fi aya ta 50
wanda
kuna ne malaka da
yudu
da adam to haka na'am zuwa haka ne bismillah haka ne haka ne
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim
to bismillah
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم كمل لما كنت ذا متاشي كان آية 50 cikin wannan sura mai albarka suratul kafi zamu tashi kan aya ta 50 cikin wannan sura mai albarka wato suratul kafi fadin ubangiji subhanahu wataala wa id qulna lil malaikati isjudu li adama tuna yayin da muka ce ma malaiku usjudu li adama ku yi sujjada wa annabi adam wato sujjada ta gaisuwa waɗansu malaman tafsirin suka ce ba sujjada ta sa goshi a ƙasa ba yau domin ita wannan bauta ce ake wa Ubangiji duk da waɗansu malaman sun ce Ubangiji subhanahu wataala shi ya umarni su gaida annabi Adam idan ma sujjada ta kai ta sa goshi a ƙasa su sun sa ne da niyyar girmama annabi Adam da gaishe shi ba da niyyar wato bauta ba saboda haka babu cin karo tsakanin ko sun sa goshinsu a ƙasa ko ba su saka ba inda umarni na Ubangiji suka bi kuma wannan shine bautar dama Allah ya ce tunayen da muka ce ma mala'iku ku yi sujjada ma annabi Adam fasajadu duk suka faɗi suka gaishe shi illa Iblis banda Iblis kana minal jinni shi ya kasance yana daga cikin aljanu malamai suka ce shi wadan suka ce Iblis wato nau'i ne daga cikin mala'iku wasu kuma suka ce a'a Allah ya ce kana mila jinni shi Iblis aljani ne wato ana ce masa abul jin wato shi ne uban dukkan aljanu saboda haka domin su mala'iku wato ba sa aure ba sa haifuwa amma su aljanu suna yi saboda haka Iblis yana da zuriya amma su mala'iku wato ba su da zuriya Allah ya ce to shi wannan Iblis fafasaka anamir rabbihi wato sai ya fasikanci ya fita daga cikin umarnin ubangijinsa bai yi wa Allah da'a wajen gaida annabi Adam alaihi salam ba Allah sai ya ce masa afatattakizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a shin yanzu mutumin nan da ya muku haka ya muku hasada a mahaifinku wato Allah ya ce kwarike shi wa zuriyatuhu da zuriyarsa wato auliya a masoya min duni koma baya na inji ubangiji ma'ana kenan ai bai kamata dan adam yayi wa wato shedan biyayya ba tunda wato Allah madaukakin sarki yayi umanni mala'iku da shi iblis su gaida annabi adam tun a lokacin ya fare wa annabi adam wato hasada malamai suka ce mutumin da yake mahaifinka wato yake mahaifinka yake wa mahaifinka hasada ashe in kana da hankali kana da tunani wannan ba za ka rike shi wato a matsayin abokin soyayya ba Allah ya ce a fata ciki zunahu yanzu ku rike iblis din nan wa zuriyatuhu da zuriyarsa auliya a masoya min duni ko mabana wahum lakum aduun alhali kuma gashi su shi shedan da ƴan uwansa abokanan gabar ku ne bisal zalimina badala wato ubangiji ya ce tir wato da yiwa azzalimi wato da'a wato bisal zalimina badala shine iblis da zuriyarsa fi ta'atihim wa wajen yi musu da'a kuma bayan wato yiwa Allah da'a maimakon ayyuwa Allah da'a sai kuma ya zama wato ana yiwa wato iblis da'a Allah ce ma ashhatu
ma ashhatuhum halga samawati wal ardi wala kalga anfusihim kama kuntum mutaqizat
wa yawma yaqulu wa yawma yaqulu ko ya ce ne karatu
na duraka alladina za'antum badahum alam tajibu lahum wa jana bainahum mawbika
na ga ya ce ne karatu ko ma ashatun kalka samawati wal ardi wala kalka anfusihim sai mi amma kunta mutakizal mudillina abada ko ya ce le mun karatu ubangiji yace ma ashatun kalka samawati wal ardi shin wato aini ban halarto da shedan ba ni ban halarto da shedan ba wato a lokacin da ban halarto da iblis da zuriyarsa a lokacin da zan halarci sammai da ƙasa ba ma'ana Allah ya ce ba su zama suna halarce a lokacin da ubangiji zai halarci sammai da ƙasa ba wala kalka anfusihim haka nan a lokacin da za a halarce su da kansu ma ma'ana ubangiji bai halarto da su ba kenan ashe ba su da wata kima ba su da wani muhimmanci da har mutane za su yi wa shedan biyayya wato koma bayan Allah Allah yake cewa wama kunta muttakizal mudhillina adda wato ban kasance wato wa ma kuntu ban kasance wato muttakizan ina rubar almudhillina wanda yake bacacce shine shedan abudan wato a matsayin mai taimako a wajen yin halitta ba ma'ana Allah bai nemi taimakon shedan ba a lokacin da zai halicci sama da ƙasa kai bayya manan Allah ya halicci sama da ƙasa haka kuma shi kansa lokacin da Allah zai halicce shi shima wato bai halicci lokacin ba kenan ashe kenan tunda Allah bai nemi taimakonsa wajen halittar wa'annan halittu ba kenan ashe bai kamata wato mumini kuma ya riki shedan wato koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba na'am wa yawma
wa yaqulu al-duraka alladhina za'amtum bada'ahum balaysa lahum wa la'anahum mawbika
ubangiji yace wa yawma yaqulu al-duraka alladhina za'amtum tuna ya muhammadu ranar da zamu ce musu wato Allah zai ce musu nadu shiraka iyal ladina za'amtu ku kirawo gumakan wato da kuke riyawa su wato ababan shirka ne za su cece ku koma bayan ubangiji ku kira su wanda kuke riyawa da kuke cewa wai da kuke cewa mun sanya gumaka wato za su yi mana ceto a wajen ubangiji ne da suke cewa wama da abuduhum illa liqaribuna ila llahi zulfa ba komai yasa muke bauta ma gumakan nan ba sai dan su zama sun zama mana wato kamar wasiɗa tsakaninmu da ubangiji duk abin da muke nema ya zama za mu kama kafa su wuce gaba ubangiji ya bamu shine Allah sai ya ce to ku kira waɗanda kuke rayawa cewa za su yi muku ceto Allah ya ce fada'uhum za a sa su sai sun kira gumakan amma falamin sujubu lahum ba za su amsa musu ba Allah ya ce waja'alna bainahum mawbika za mu sanya wato abin halaka a tsakaninsu da gumakan ma'ana ubangiji zai sa tsakaninsu da gumakan wato wani kwari ne daga cikin kwarwar wuta jahannama inda za a halakar da su ana ce masa wato wabku wato wabku shi tace asalin kalma halaka ake cewa wabku to amma Allah ya ce za mu sa mawbikan wani abin da zai halakar da su a tsakaninsu wato da gumakan na'am wara almujrimun
wa lam yajidu anha masrifa
ubangiji yace wara almujrimuna nara kafire za su ga wuta fadhannu lanna za su tabbatar annahum waqiwa za su auka cikin wutan nan wala majdu ana masifa ba za su samu wani abin da ya kautar da su wato gabarin shiga wutar ba na'am
wa lagada sarawna bi hadal qur'ani innadi min kulli majal wa kana lisan akzar ilayhi dalala
Allah yace wa lagada sarrafna fi hadal qur'ani linnasi min kulli mathalin hakika mun saba wa mutane daga cikin wannan alqur'ani min kulli mathalin kowane irin misali kowane irin misali Allah madaukakin sarki ya sa wa mutane wato a cikin alqur'anin nan an yi musu haka ne liyata'izu domin mutane su dauki wa'azi Allah sai ya ce wa kanal insanu amma kash mutum ya kasance a kasar shay'in jadalan mutum ne wato mutum ya kasance wato wani abu mai yawan musu Allah ya ce dan adam ya kasance a kasar shay'in jadalan mutum wani abu ne mai yawan kusuma a cikin wato barna a cikin wato ƙarya sau da yawa dan adam duk abin da yazo masa sai yayi husuma da shi kafin in ya wato gagarcin nasara tsakanin sa hukuma da abin kuma wato sai ya yi dishi dan adam yana da yawan jayayya da yawan jahilci akan abu ba aka ce al-insanu adu majhila kullu yana gaba da abin da bai sani ba in abu yazo masa dole sai in ya fahince shi kafin wato ya yi dishi Allah ya ce to dan adam mai yawan jayayya ne da ayoyinmu wato a cikin barna amma mana annasa
amma mana annasa an yuminu izahum alhudi wa tagaluru rabbakum illa an tadihum innatul awwalina aw yatumul azabu wala
Allah madaukakin sarki yake cewa amma mana annasa shin me ya hana kafirai kan an yuminu su imani ne izahum alhuda a lokacin da alqur'ani ya zo musu wa yasfuru rabbahum su nemi gafarar ubangijinsu illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina ko dai jira su ya sai sunnar kafiran baya ta zo musu Allah ya koma zo ya zo da littafi yayi wa mutane wa'azi mutane su karyata Allah kuma ya halakar da su shin me yasa ba za su yi imani ba ko jira suke har sai irin wannan sunna wato ta kafiran baya ta zo wajen halakar da su aw ya'tihum al'azabu qubalan ko qibala ko so suke azaba ta zo musu gaba da gaba kamar kuma yadda manzon Allah ya gwabza da su a Badar wato aka kashe su aka ribace wadansu na'am
wa ma yuzkiru lil mursalina illa ubashirina wa munzirin
wa
yajadu lil ladina kafaru bil badili dhiru bil haqqi wa taqulu ayati wa ma unziru huzwa
ubangiji yace wa ma yuzkiru lil mursalina mu dai ba mu kasance muna aiko manzanni ba illa mubashirina face manzannin su zama masu albishir ga mu'minai wa munzirina su zama kuma masu gargadi wato ga kafirai Allah ya ce wa yajadul ladina kafaru bil batili su da kafirai suna jayayya akan wato ƙarya ne akan barna da suke cewa aba asallahu bashar rasula shin ubangiji in har zai aiko manzo sai ya aiko mutum a cikin manzannin Allah ya ce suna wannan jayayya ne li yudhidu bil haqq dan su ture wato gaskiya shine alqur'ani wa takazu ayati suna rikon ayoyinmu wa ma'unziru da abin da muka gargade su da shi na daga shiga gidan wuta in sun mutu suna kafirci huzuwan wato suna rikon wannan din a matsayin wato izgili a matsayin abin izgili har ma cewa suke wa annabin fatina bi mata iduna in kunta minas sadiqin ka kama mana abin da kai mana alƙawari in dai gaskiya kake cewa kai annabi ne Allah ya aiko ka na'am
wa ma nazalahu mimma fikira bi ayati rabbihi fa aradaha wa najama qaddamar yadahu inna ja'alna ala qulubihim akinnata lan yafqahu wa bi adanin waqra wa in taduhum ila al-hudi falan yahdathu idha tabada
ubangiji yace wa man azalamu babu wanda yafi wato cutar kansa wato mimman zikira bi ayati rabbihi sama da mutumin da aka ambata masa wato ayan ubangijinsa fa arada an hasi ya kauda kai wana siya ma kaddamar yadahu sai ya manta abin da ya gabatar na daga ayyukan kafirci da sabo shi ya manta Allah kuma bai manta ba saboda haka ya gabatar Allah ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan kafirai mukan sa a zukatansu akinna wani murfi ya rufe ma'ana ba za su fahimci ma gaskiyar ba balle su bi Allah ya ce wa inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu za mu sarifi a zuciyarsa wato an yafqahu ba za su fahimci wato alqur'ani ba saboda haka balle ma su imani wa fi azanihim waqran a kunnuwansu kuma mukan sanya wata tosa mai nauyi shine wato tosa sakala mai nauyi fala yasma'unahu ba za su abin da ake gaya musu ba. Allah ce wa anta da'uhum ila al-huda in ka kiraye su zuwa ga shiriya falayyahatadu ba za su shiri ba idan abadan wato har abada ba za su shiri zuwa ga wato wannan shiriya din ba har abada. Na'am.
Rabbuka al-ghafur dhur-rahma la yu'aqibuhum bima kasabu la jalalahum al-'adab bal lahum mu'adun in yajidu min dunihi maw'ila.
Na'am. To wannan zai nuna maka shiriya a wajen Ubangiji take wanda Allah ya ga dama shi yake wato shiriyuwa da kiran manzanni ko kuma wato kiran masu wa'azi amma wanda duk Allah madaukakin sarki ne ya rubatar da shi to zuciyarsa ba za ta iya fahimtar sakon ba ma kunnan za su ji da Allah ya ce za mu rufe zuciyar ba wani abu ake kawo a rufe zuciyar ba Allah bai ya kaddara shiriya za ta shiga zuciyar ne balle ya fahimce ta yi imani haka kuma da Allah ya ce za mu sa tosa a kunnansa babu abin da za a sa zai ji zai ma fi kowa jin magana amma tunda Allah bai ji yadda shi gaskiya ba to kuma wato ba zai imani da gaskiyar ba saboda haka shiriyar a hannun Allah take shi yasa yake cewa duk wanda ya shiriyu to wannan bai shiriyu ba sai da shiriyar Ubangiji wanda kuma ya bata to ba za ka samu kowa wato mai shiriyar da shi ba Ubangiji yace wa rabbukal ghafuru zurrahma Ubangijinka shine al-ghafuru mai yawan gafara zurrahma wato ma'abucin jin kai Allah yace Allah yana jin tausayi ne shi yayi jinkirin azaba makafiran nan saboda kila daga baya su yana dama su tuba kuma Allah ya gafarta musu shi yasa yace wa rabbukal ghafur Ubangijinka shine mai yawan gafara zurrahma ma abucin jin kai law yu'akizuhum bima kasabu da Allah yayi niyya cewa duk wanda ya laifi zai danke shi Allah yace la ajjala lahum al'azaba da wallahi Ubangiji ya gaggauta musu azaba amma Allah Ubangiji yayi jinkiri jinkirin sai ya zama rahama kafiri in Allah ya haska masa zai iya musulunta sannan ko mai sabo shi ma kuma zai iya nadama ya daina saban sai tuba zuwa ga Allah kaga wannan jinkirin ya samu sauki da a ce kana yin saban Allah azaba za ta sauka to da duk Allah ya halaka da duniyar nan cikin kankanin lokaci wato amma kuma Allah sai ya yi jinkiri yawa ko dai ka tuba ko dai ai ma jinkiri ko za ka yi wani aiki na alkhairi wanda a dalilinsa kuma Allah zai shafe maka wannan zunubin naka Ubangiji ya ce wato la yu'akizuhum bima kasabu da Allah zai kama kafirai da munanan ayyukansu a gidan duniya la ajjalahum al'azab wallahi da zai gaggauta musu azaba ballahum maw'idun Allah ya ajje musu wato lokacin da za a kama su da wannan laifin ne shine ran tashin alkiyama lai yajidu min dunihi maw'ilan a wannan rana kan wato kafirai ba za su samu inda za su buya ba kuma bayan wato Ubangiji shine malja'an wa ba za su samu wato wata mafaka ba na'am Ubangiji ya ce wa tilkar qura ai ganan alƙariyar adawa da muka halakar da su ko mutanen maka kun san alƙariya ga alƙariyar samudawa da muka halakar da su idan za ku fita ku tafi kasuwancin ku sham ai kuna bi ta alƙariyarsu ai kuna ganin guraben gidajensu kufayinsu yana nan Allah ya rike kufayin ya kaddara da duk da wayannan tsawon shekaru gurin bai lalace ba Allah ya ce gana alkariyan kuna wucewa ta gurin kuna gani Allah ya ce wato a halaknahum lamma zalamu wayannan mutanen duk mun halakar da su a lokacin da suka cuci kansu da kafirci waja'alna limuhlakihim mau'idan wato amma mun sawa halakar da su din lokaci ba daga yin saban su bane sai da aka ta musu wa'azi aka ta musu wa'azi aka nuna musu ayoyi duk suka bijire daga karshe kuma sai Allah ya halakar da su na'am is gala musa
wa ya gala muzeli fatehu la abrahu hatta abluga majma'i wahdani aw mudhihu quba
na'am Ubangiji subhanahu wataala daga nan ya fara bude mana wato kissa ta biyu bayan waccan kissa wato ta ashabul kafi anan kuma sai aka sake bude kissa ta biyu shine kissa ta annabi Musa da Khidir Ubangiji yace wa isqala Musa li fatahu tuna yayin da annabi Musa dan Imran yake gaya ma yaron sa shine Yusha bin Nun da suke tafiya tare da shi wato ya kasance yaron sa ne yana bin sa yana yi wa annabi Musa hidima sannan kuma yana karatu a wajen annabi Musa malamin sa ne yana masa hidima kuma yana karatu yake ce masalla abrahu ba zan gushe ba ina tafiya hatta abluga majma'al bahrain har sai na je mahadar koguna guda biyu shine mutalaqiyal bahr rum wa bahr faris inda kogin rum da kogin faris suka hadu mimayil mashraq wato ta gabashin duniya sai na je wannan wurin idan ban da su wannan gurin ba aw am biya hukuman ko in tabbata ina cikin tafiya wato in tabbata ina cikin tafiya wato da har dawilan tsawon wato zamani mana kamar yazo yace masa ne zan ina so zami wata tafiya ne zami dogon tafiya ne zamu tafi har sai mun je inda koguna guda biyu suka hadu wadansu malaman ta ce suka ce majma'al bahrain nan a afirka ne mahadar koguna ne wato na teku da suka hadu a afirka wasu kuma suka ce majma'al bahrain a sham wurin yake mahadar tekuna ne guda biyu a kasar sham wasu kuma suka ce a inda kogin farisa da na rum ya hadu ne nan ne majma'ul bahrain yake ce masa zan je wannan gurin wato aw am biya hukuman ko kuma ne ta tafiya wato har tsawon lokaci sai na samu inda nake nema sai na biya mu bukata ta falan ma balaga ka karanta to falan
ma balaga hadama bainihima nadiya mutahuma hatta kana tabidahu bi wahi daraba
falan ma jawaza
falan ma jawaza qala li batihu hadina wada ana laqad jina min sawarna hadha
qala qala ra'aita
إذا وينان يرفق ردي برني لسيد الهول وما أنسينيه إلا شوبان وعن الظفرة واتقل سبيل الباني ثربا
قال ذلك
قال ذلك ما كنا نقف أرتدانا أسيري ما قرصصا
Ubangiji ya ci gaba da ba mu kisar waƙen yi da tafiyar ta kasance tsakanin Annabi Musa alaihi salam da almajirinsa Yusha ibn Nun yake cewa Ubangiji yake cewa wato sai ya ce masa ko dai mu je wannan gurin mahadar tekunan nan guda biyu aw am biya hukuman ko kuma mai ta tafiya wato tsawon zamani har sai na je inda nake nema Allah ya ce falan ma balaga majma'a bainihima yayin da suka je inda wayannan teku guda biyu suka hadu shine wato wato kogin farisa da na rum din Allah ya ce nasiya hutahuma sai suka manta kifinsu wato shi Yusha ibn Nun ya dauki kifi ya sa musu a cikin kwando wato suna ci a cikin lokacin da suke wannan tafiya din amma Annabi Musa wato sai ya manta ya tuna wa Yusha ibn Nun cewa in muna cikin tafiya inda kaga wannan kifin ya samu rai an ce macaccen kifi ya dauka wadansu malaman suka ce soyayyen kifi ne a cikin sa suke cin abinci wasu kuma suka ce a suna da guzurun su illa iyaka wannan Allah ne ya ce musu ku dauki wannan kifin shine aya dan ya nuna muku inda za ku je ku wato Annabi Musa alaihi salam aka ce wata rana ya zo yayi wa ƴan bani Isra'ila lacca ya tunatar da su littafin At-Taura ya musu wa'azi mai ratsa zukata wa'azin da ya kada musu hankali suna kuka yana musu wa'azi suna kuka to bayan an tashi a wa'azi sai wani daga cikin almajiran nasu sahabban nasu sai ya zo ya ce masa ya Annabi Musa da duniyan nan kan waye fa kowa ilimi ne sai ce ni ne bai mai da lamarin ga Allah ba yawa bai mai da lamarin ga Allah ba saboda Allah ya ce wa fuka kullu zai ilmin alim to da bai mai da lamarin ga Allah ba sai Allah kuma wato ya ce masa to akwai wani bawa na da na halitta a wani guri yana nan ka je gurin sa zai karantar da kai ilimi saboda haka a wannan a takaice shine dalilin wannan tafiya din Annabi Musa sai ya ce Ubangiji to yaya ne zan gane inda wannan bawa yake Allah ya ce masa ka dauki busheshen kifi ka saka a kwandon kana tafiya inda kaga busheshen kifin nan yayi rai ya tsalle ya koma kogi to shikenan nan ne inda bawan nabi yake to shi kuma Khidir Allah madaukakin sarki ya zaunar da shi a wani guri wani bakin wani rafi da ake ce masa ma'ul hayati ruwa ne na rayuwa duk abin da ruwan nan ya taba abin nan sai ya rayu ruwa ne na rayuwa haka Allah ya halicci gurin nan ya halicci wannan rafin saboda haka shi kuma a wannan gurin yake zaune saboda haka da suna zuwa a daidan gurin nan shi Yusha ibn yana alwala sai ruwan ya fatsa jikin kifin nan take kifin nan ya rayu ya tsalle fada kogi shi kuma Yusha ibn bai gaya wa Annabi Musa ba dan Annabi Musa bai ce masa in kaga kifin nan yayi rai to ka gaya min in kaga duk inda kaga ya samu rai ya tsalle ya fada ruwa ka gaya min dan zamu ji shi bai gaya masa ba amma shi Ubangiji ya masa wahayi wa Annabi Musa cewa inda kifin nan ya samu rayuwa ya tsalle ya fada ruwa to nan ne zaka samu wato bawan namu shine wato yake cewa wato la abrahu ba zan gushe ba hatta abuluga majma'al bahraini har sai naje mahallace kunan nan guda biyu aw amdiya hukuman ko ne ta tafiya tsawon zamani Allah ya ce falama balaga majma'a bainihuma wato yayin da suka je inda wannan teku guda biyu suka hadu nasiyahu tahuma da shi annabi Musa da shi Yusha'u bin Nun sai suka manta da labarin kifin su mara shi Yusha'u ya manta wato ya dauki kifin a lokacin da zasu tafiya yawa an ce a lokacin da annabi Musa suka yi doguwar tafiya suna cikin tafiya a teku sai suka samu wani tsibiri da dutse a gurin sai ce musu to mu tsaya a gurin dutsen nan da Allah mu dan kwanta mu huta to suka tsaya a gindin wannan dutsen suna hutawa a gindin wannan dutsen sai kwanta suna hutawa to can annabi shi Yusha'u ya tashi yana alwala a kuma wannan gurbin nan ne gurin ruwan rayuwar inda za su je su amma Allah madaukakin sarki ya kaddara sai sun yi wata wahala kamar yadda malamai suka ce sunna ce ta neman ilimi babu mutumin da zai samu ilimi cikin sauki in dai ilimi ne zaka gaji mulki zaka gaji kudi zaka gaji abu da yawa cikin sauki amma banda ilimi ilimi dole ka sai ka je ka zauna kai shine sunnar ilimi ba a bude kan mutum a cusa masa ilimi a sa su kudire ba a daure bayyayuwa dole sai ka je kai wahala to sun zo gurin suna gurin annabi Musa yana bacci Yusha'u bin Nun yana alwala ya fatsawa wannan bushashen kifi da yake cikin kwandon su ruwa da ya ji ruwan rayuwar nan sai takyake Allah ya dawo masa da ransa ya tsale kuma ya fara kogi to amma shi Yusha'u bin Nun shedan ya manta da shi bai ba labari wa annabi Musa ba har annabi Musa ya farka a baccin sa suka shiga jirgi suka ci gaba da tafiya sai da suka yi tafiyar kwana biyu muni da kwana suna tafiya wato a cikin teku suna kuma neman inda suka bari saboda haka sun yi gaba sun yi tafiya to shine amma da yake cewa shi Yusha'u bin Nun wato da suka zo wajen wannan dutse gunda yake a nan wato ma'ul hayati ne yake wato nama sai su kwanta suka yi bacci daga baya shi Yusha'u ya farka yana alwala da wannan idan ruwan yayyafawa kifi ruwa take kifin ya rai ya zabura kuma sai ya fada kogi saboda haka wato da ya kare alwalarsa ya kare abin da zai yi wato sai kuma ya manta ya bawa annabi Musa labari cewa kifin nan fa ya rayu ya ma koma kogi saboda shi ayanin Musa bai gaya masa cewa in kaga kaza ya faru kai ka gaya mun ba saboda haka sai suka ci gaba da tafiya to shine bayan sun yi doguwar tafiya Allah ya ce fattakala sabilahu fil bahari saraban kifin nan sai ya kama hanyarsa a kogi saraban yana gudu aka ce sarabu mai tonar rijiya in yana tonar rijiya wato zai ga wata hanya a cikin ƙasa gatan doguwar hanya ce ta yi tafiya buɗaɗɗiya kafa surat a cikin tsakiyar ƙasa duk mai tonar yana kallon irin wannan ko kuma lokacin an saro wani wata ƙasa a ƙasan ana tonar rijiya sai ka ganta kamar an fuda ta kamar wata saiwa ce wato ta yi tsoro ta yi tafiya ta yi tafiya ta buɗo na ramin sannan daga ba sai wata riɓe ta bar kafar tana cikin ƙasa irin wannan za a ga akwai irin wannan wato ana ce mata jijiyar ƙasa to ita ce wannan sarabu din saboda haka kifin inda yake tafiya sai ya buɗe gurin Allah kuma sai ya sandarar da ruwan duk inda kifin yake tafiya ruwan bai haɗe ba sai ga hanyar nan tar a cikin kogi kamar irin wannan hanya ta cikin ƙasa wadda wato ba ta haɗewa shine Ubangiji ya ce fattaka sabila fil bahari saraba sai Allah sai kifin ya kama hanyarsa a cikin kogi sai Allah ya sanya wannan hanyar ta sai ta zama saraban wato bushashiya sandarariya kamar misalin wato wannan irin jijiyar ƙasa saboda haka Allah ya yi wannan ne saboda ya zartar da wani lamarinsa ya kame ruwan wato bai haɗe ba inda duk kifin nan ya biye keta sai ruwan ya zauna wato haka saboda haka sai gurin ya zauna kamar wani dogon window wanda in ka leka da ƙarfin idanunka zaka hango abin da zaka hango Allah ya ce falan ma jawaza yayin da shi annabi Musa alaihi salam wato suka wuce wannan gurin suka yi ta tafiya ta kwana biyu wuni da kwana suna cikin tafiya daga baya da ya farka yunwa kuma sai ta kama shi kala sai annabi Musa yake gaya ma yaron nasa Yusha'u bin Nun Allah ya ce kala li fatahu sai ce ke ce ma yaronsa atina gada ana kamana kalacen mu mici shine wato abincin karyawa safe laqallakina min safarina hadha nasaban, wannan tafiyar ta ma akwai gajiya. Anan mu sai ce ba mu abun karyawa, mu ce kai tafiyar na akwai gajiya, an yi doguwar tafiya har yanzu ba mu iso wannan gurin ba. Mun gane ko? Wato nasaban ma'ana taban kenan. Wato sun hadu da wahala domin me? Domin sun wuce inda ya kamata su tsaya su samu biyan bukata. Kala sai annabi Musa shi Yusha bin yake ba wa labari wa annabi Musa a lokacin bayan ya tuno, da yace mana shi yasa wadansu malaman suka ce wannan kifin a cikin sa ake ci, tunda yanzu an ce a kawo kifin da za su ci, a kawo musu abincin su, suna cin sa, aka ce duk inda ya samu re ya tsalle fada ruwa to anan za a samu wanda aka je nema din. Amma dan suka ce abusheshin kifi ne dai a kwando, amma abincin su daban. To in ma wanne ne ma, a lokacin dai da annabi Musa ya ce masa ka mana abincin mu mu ci, a lokacin shi kuma ya tuno da wannan labarin kifi yayi tsalle ya fada kogi, shine sai yake ce masa ra'aita, yake cewa aini na manta is awana ila sakarati, lokacin da muka je gidun wannan dutsen da muka kwanta muka yi bacci muka huta, fa inni nasitu, na manta nasitul huta, na manta labarin kifin nan, wato wa ma ansanihu illa shaytanu ana zkurahu, amma babu wanda yasa na manta sai shaydan ne, shaydan ne bai sa na tuna in baka labari cewa kifin nan fa da ka sa na sa a kwando in sa mana a jirgin ruwa ya samu rai yayi tsalle ya tafi abin sa, ya tafi abin sa. Saboda haka duk tsawon tafiyar da suke yi kifi dai ya bi hanya ya je ya bace a wannan ruwan rayuwar, kuma nan za su je su debi Khidr. Saboda haka annabi Musa sai yake cewa shi almajirin sa, wato ko shi almajirin ne yake ce masa watakala sabila wa fil bahri ajaban, kifin ya kama hanya a cikin kogi yana tafiya ajaba, abun mamaki ce, ina ta kallon sa tafiyar sa abun mamaki, domin duk inda yake tama ruwan bai ya hadewa, shine yake ba wa annabi Musa labari, yake cewa amma shaydan ne. Malamai suka ce wannan yana daga cikin tarbiya da ya kamata musulmi ya yi dangane da Ubangiji, babu wanda ya sai saka Yusha bin Nun ya manta wannan kifin sai Allah, amma tarbiya ce abu mai kyau sai ka jingina wa Ubangiji, amma mummunan abu sai ka jingina wa shaydan. Sai ya ce wa ma ansanihu illa shaytanu ana azkurahu, shaydan ne yasa na manta ban tuna maka ba. Mun gane ko? Yawa, amma da yanzu tunawa sai ce tab ai da Allah yasa na tuno sai na tashi ne kaza, amma kuma yanzu na mantuwa aibi ne sai ya jingina kuma wato shaydan. Allah ya ce wattakaza sabilahu fil bahri ajaban, wato kifin ne ya kama hanyar sa a cikin kogi, wato yana tafiya ajaban, abin mamaki, ayyata ajabin minhu, wato ko kuma ajaban din. Malamai suka ce annabi Musa ne yake mamaki, yake ce wannan gurin zamu je mu fa, nan zamu je mu fa, wato yana mamaki ya manta bai gaya wa Khidr cewa in kifin nan ya samu rayuwa ya tsalle ya fada ruwa ya tuna masa ba anan za su tsaya dai kenan, ko kuma yana mamaki yayi akai bai tuno yayi magana ba, shi kuma Khidr shi ma ya manta, har sai da suka yi nisa suka yi doguwar tafiya aka ce wannan shine ajaban din mamakin. Ko Yusha bin Nun ne yake ba da labari yadda kifin yake tafiya cikin mamaki in ya wuce ruwan bai ya hadewa, ko kuma annabi Musa ne yake mamaki da Allah ya sa basu tuno ba, gashi sun yi wata doguwar tafiya ta wahala da ba ta da amfani, sun wuce ashe inda suka kwanta suka huta anan ne ma inda za a nemi shi Khidr din. Shine wato malam yake cewa sai Ubangiji ya ce qala zalika ma kunna nabu,
qala zalika ma kunna nabu fardada la tarhima ka safa,
ai ka karanta ko ka karanta hannan na tsaye da kai, qala yake cewa zalika ma kunna nabu, ai nan muke nema fa innahu alamatu lana ala wujudi man natlubuhu, ai kifin nan yere ya tsalle ya fada kogi shine alamar mu na inda zamu nemi mutumin da zamu je mu neme shi, a wannan gurin zamu neme shi. Saboda haka Allah ya ce fartada ala asarihi ma qasasa, sai suka biyo baya, kuma wato kasasan suna bincike ala asarihi ma a gurbin da suka bi din, sai suka biyo wato hanyar wannan inda suka tafi, suna bi har suka zo inda shi kifin nan ya kama hanya, wato ya bi kogi, suna bi. Allah ya ce fawajada abdan min ibadina,
fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina,
na'am,
wa'allamnahu min ladunna ilma,
na'am. Ubangiji ya ce fawajada abdan, sai suka samu bawa min ibadina daga cikin bayinmu shine wato Khidr, wasu suna cewa Halluru, annabi Halluru, da yake akwai sabanin malamai, wasu sun ce annabi ne, wasu kuma sun ce a wani bawan Allah ne, wali ne daga cikin waliyan Allah wanda Ubangiji wato ya bashi karama mai girman gaske. Mun gane, amma dai malaman da suka tafi akan cewa shi annabi ne gaskiya sun fi karfi cikin malaman tafsiri. Malam ya ce an ce da kalar sarbu makanal hut, annabi Musa da suka juyo sai suka sa jirgin ruwansu yana tafiya yana bin gurbin wannan tafiyar kifin. Saboda haka da suka je fawajadahu jalisan ala jaziratin fil bahri, sai suka same shi yana zaune akan wani tsibiri a cikin kogi tsakiyar teku, wato ga mahadar tekun guda biyu, sannan gefe kuma ga wani tsibiri. Sai suka samu shi Khidr din yana zaune a wannan gurin. Waɗansu suka ce a sun same shi akan wani dutse ne, ya lullube kansa da wani farin kyalle. Mun gane ko, wato kyallen dogo ne, ya rufe gefen kansa, tana kuma wato ya lullube wato har kafarsa. Saboda haka annabi Musa sai ya yi masa sallama, farafa ra'asahu, ya daga kansa ya kalla annabi Musa wato yana zaune, sai ya ce wa alayka salamu ya nabi bani Isra'ila, amince ta fata gare ka ya annabin yan bani Isra'ila. Fa qala lahu Musa, annabi Musa ya ce masa wato ma akbaraka ani nabi bani Isra'ila, waye baka labarin cewa ni annabin yan bani Isra'ila, ina baka taba kallo na ba, waye baka labarin cewa ni annabin yan bani Isra'ila ne. Qala, sai shi Khidr ya ce masa alladhi adraka bi wadallaka alayya, wanda ya riskar da kai zuwa gare ni ya nuna maka ya zaka je ka same ni, shi ya ban labari. Su makala, sai shi Khidr din har yanzu sake cewa annabi Musa lagar kana zaka fi bani Isra'ila shugul, kana da shugulgula da yawa a cikin yan bani Isra'ila. Sai annabi Musa ya ce inna rabbi arsalani ilayka, wato yace masa to kai kokari ka koma dan ka bar aiki a baya, kana da shugulgula da yawa a cikin yan bani Isra'ila. Kaga kenan tun a lokacin yana so ya kori annabi Musa ya tafi ya bar shi da ibadarsa da yake yi, saboda ya san Allah ya sanar da shi da iliminsa, da ilimin da Allah ya masa ilhama cewa zamansa da annabi Musa ba zai yi tsawo ba. Shi yasa tun da farko ma ce masa kaga kana shagulgula a cikin hidimar jagorancinka na yan bani Isra'ila, kai kokari ka koma ma za ka je ka same su. Sai annabi Musa ya ce masa a'a inna rabbi arsalani ilayka, ubangiji ne ya aiko ni gurinka li'attabi'uka, dan nabika wa ta'allamu minka, ne nemi ilimi a gurinka, nabika na wani lokaci dan na kwashi ilimi. Ubangiji ya ce fawajada abda min ibadina, sai ya samu bawa daga cikin bayinmu shine Khidr, atainahu rahmatan min indina, ubangiji ya ce mun bashi wato jin kai daga wurinmu, shine andabta a wajen waɗansu malaman, ko kuma waɗansu suka ce walittaka a wajen mafiya yawa daga cikin malamai. Allah ya ce wa allamnahu min ladunna, sannan mun bashi wani ilimi daga gare mu, abinda malamai suke cewa ilimi ladunni, ilimin da ba ta hanyar malami yake samun sa ba, ilimin da ba wahalar mutum bane take bashi, haka kurin Allah yake mutum ilhamar ilimin, wannan wani zabi ne daga Ubangiji. Sai ku je makaranta tare da mutum, kuna karatu tare, ka fi shi himma, malamin ya fi baka kulawa da janka a jiki da saka maka ido akan karatu, shi kuma sai ya fi ka fahimtan karatun. Haka Ubangiji yake zaba, ga wani mai wasa ne, amma kuma sai ga Ubangiji kuma ya masa budi a cikin hidimar karatu. To shi Khidr, Allah ya bashi wasu ilimi ne, wato malamai suka ce ilimi ne na waqa'iq, ba ilimi ne na shari'a ba. Annabi Musa tabbas ba hadi ya fi annabi Halluru, ya fi sosai, domin shi annabin Allah ne, manzon Allah ne, ulul azmi minar rusul ne, abokin maganar Ubangiji ne. Allah ba shi littafin At-Taura, yana da abubuwa na daraja masu yawa birjik. Shi kuma Khidr, ana ma sabani akan annabcinsa, wasu suka ce annabi ne, wasu suka ce wali ne dai wanda yake mai matsayi mai girma a wajen Ubangiji. Saboda haka sai annabi Musa ya ce masa Allah ne turo ni inje in karbi ilimi a gurinka. Malamai suka ce Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi cewa annabi Musa wata rana ya tsaya cikin yan bani Isra'ila yana musu wa'azi, sai wani ya daga hannu ya tambaye shi waye fi kowa ilimi yanzu a duniya, sai ya ce ni ne. Saboda haka sai Allah ya zarge shi, me yasa bai mai da ilimi zuwa ga Allah ba, sai ya masa wahayi cewa annali abdan bi majma'il bahraini ina da wani bawa na can a magamar koguna guda biyu yafi ka ilimi. Allah ya ce yafi ka ilimi, to tunda annabi Musa ji akwai wani bawan Allah da yafi shi ilimi, kaga yanzu shi ya samu ilimin sa na littafin Taurat da Allah ba shi, sannan kuma zai je kara da wancan ilimi, zai je kara da wancan ilimi. Malamai suka ce wannan yana nuna cewa ba a koshi da ilimi, ba a koshi da ilimi, kuma mutumin da Allah ba shi wani hazzi na ilimi shine ma yafi kuma wanda bai samu kwadayin karin ilimi. Da za ga mutumin da yake da ilimi in ya ji labarin ina za a samu ilimi, kuma yafi kowa gaggawar ya je shi. Wannan kuma ya nuna cewa shi ilimi yana karuwa ne ta hanyar ƙara neman sa sama da karuwar sa ta hanyar karantar da shi. In ka zai kai aikin ka karantarwa ne, baka kokarin bincike da tuntuban malamai da karo ilimi, to ilimin ka zai tsaya iya abin da ka sani kake koyarwa. To amma in za ka ƙara kuma wato zai karu. To shine Ubangiji sai wahayi wa annabi Musa cewa ya je ya samu wannan bawan nasa. Qala sai shi ta'akuz ma aka hutan, ka dauki kifi tare da kai. Faja'altu fi maktalin, ka sanya shi a cikin kwando. Faisu ma faqadatul huta, duk inda ka rasa wannan kifin a kwandon fa huwa thamma, to anan ne bawan namu yake. Saboda haka annabi Musa ya dauki wannan kifi wato sai ya sa shi a cikin kwando. Wasu suka ce miktal ana nufin tasa, bagwanja kenan. Ya tafi da shi wato yana cikin tafiya tare da yaron sa Yusuf ibn Nun da yake masa dawainiya, ya dafa musu abinci su ci, ya kawo masa ruwan wanka, ya kawo masa ruwan alwala, har sai da suka je gurin wannan dutsen. Wato annabi Musa ya ce mu tsaya a nan, yake shingida a jikin dutse ya bacci, shi ma Yusuf ibn Nun ya bacci. To daga baya aka ce kifin nan ya tsalle koma kogi, a nan ne Yusuf ibn Nun ya nemi kifi ya rasa. Wasu kuma suka ce a alwala yake da ruwan bayan ya farka, kafin annabi Musa ya farka sai wannan ruwa na ma'ul hayati ya fatsu a jikin kifi, kifi sai ya rayu, shi ne ya tsalle ya koma wato cikin kogi. Saboda haka wato suka kama hanya suka yi ta tafiya, shi kuma kifi ya gudu abinsa, amma ga hanyar gudunsa cikin kogi, duk inda ya bi kogin yana sandarewa ya tafi abinsa. Allah ya riƙe wato ruwan, ya riƙe gudanar ruwan ba zai haɗe ba, saboda wato a riskar da sa annabi Musa inda ya samu wato shi kidir ɗin. To yayin da suka farka, Yusuf ibn Nun sai ya manta ya bawa inda dama shi yake hidima, sai ya ɗebi kaya sa musu a jirgin ruwa, suka shiga suka kama tafiya. Ya manta ya yi wa annabi Musa bayani cewa ban ga kifi a cikin kwandonmu ba, ko kuma a lokacin da nake kaza kifi ya samu rai ya tsallaka ya gudu, ya manta. Saboda haka suka tafi kwana biyu suna cikin tafiya a cikin kogi. To daga baya wato bayan sun tsaya, annabi Musa ya farka, yunwa ta kama shi, yake ce ma Yusuf ibn Nun atina gada ana ba mu abincin mu, daga lakina min safari na haza na saban, akwai wahala a cikin wannan tafiya tamu, mun gamu da wahala. To anan shi kuma yake bashi labari ai kifin yayi tsalle ya kama ya fada ruwa, shine ce wata sabila fil bahri ajaban. To sai Ubangiji yace qala lahu Musa, annabi Musa sai yake gaya wa Kidir da yaje same shi a wannan gurin, bayan Kidir yace kai sauri ka tafi yan bani Isra'ila suna nan suna jiran ka saboda hidimomin shugabanci, sai yace masa Allah ne ya turo ni in bi ka dan nima in samu ilimi a gurin ka. Sai yake ce masa annabi Musa hal attabi'uka, shin yanzu ka yadda Allah ne ya ce in zo in bi ka, amma yanzu zaka yadda in bi ka? Aka ce ya zo da wannan siga wato saboda abin da ya kamata kenan ya gudana tsakanin malami da ɗalibinsa, ya zama akwai girmamawa, akwai roƙon alfurma. Hal attabi'uka, shin yanzu zaka yadda in bi ka? Ala an tu'allimani, cewa zaka sanar da ni mimma ulimta rushidan, wato abin da Allah ya sanar da kai rushidan, ko na samu wato ƙarin ilimi, in samu ƙarin shiriwa akan wasu matsaloli. Mun gane ko? Yawa. Ko kuma rashadan shine. Sai shi Kidir ɗin sai ya ce masa innaka lan tastati'a ma iya sabara, ba za ka iya bina ba, ce ba za ka iya haƙuri da juriyar bina ba. Nan ma malaman tafsiri suka ce Ubangiji subhanahu wataala ya yi wa Kidir ɗin da yake Allah yana bashi ilimi ne na waƙa'iku, suka ce ilimi na abubuwa da za su rika aukuwa, shi yake da wannan ilimin. Shi annabi Musa an bashi ilimi ne na shari'a, ilimin shari'a kuma kowane abu ana gina shi akan sababi ne, kowane abu ana gina shi akan sababi ne. Amma shi Kidir an bashi ilimi ne wanda kowane abu yana aukuwa gurgurda a karkashin mashiyar Allah, gurgurda yadda Allah ya so abin ya auku, haka yake aukuwa. Amma shi annabi Musa nasa yana karkashin sababi, shi ilimi ne na shari'a. Yawwa, ilimi ne na shari'a, shi yasa wato tafiyar tasu akai ta samun matsaloli a cikin tafiyar. shi annabi Musa babu shakka Ubangiji subhanahu wataala ya girmama shi da abubuwa da yawa. Na farko malamai suka ce shi yana daga cikin ulul azmi minar rusul, annabi ne, manzo ne, sannan Allah ya je da shi magana, Allah ba shi littafin at-taura, babu sabani yafi annabi yafi kibir. Saboda haka amma ya za ya ce ya je kuma gurin kidda din ya dauki ilimi? Malamai suka ce saboda shi kullun kari a wajen ilimi abu ne da ake so, aziyaratu fil ilmi. Shi yasa Ubangiji bayan ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da irin matsayin manzon Allah a gurin Allah, amma Allah ya ce masa wa qul rabbi zidni ilman, kace Ubangiji ka kara min ilimi. Shi ilimi kullun abin so ne, wato dan adam ya nemi karinsa. Yawa ya nemi karinsa, manzon Allah ya zargi wato hankoran neman dukiya, yace dan adam in yana da ciki kwari na zinadiya zai so da ya koma ciki biyu, in yana da ciki biyu na zinadiya zai so da kwarin ya koma kwari uku. Yace amma karshe ba abin da zai cika gurin dan adam wato sai kasar kabari. To a kowane abu neman hankoran ka yawaita shi abin zargi ne in ban da ilimi. Shi kullun abin nema ne da yake haske ne daga Ubangiji, shi kullun wato ana neman wato mutum ya kara shi. Saboda haka shi annabi Musa alayhi salam Allah ya bashi ilimin sa na shari'a, kaga bai sami ilimi irin na wajen annabi Halluru ba. Saboda haka da bukatun ya sami irin wannan ilimin, to kenan sai ya hada da nasa, sai ya samu wato karin daraja. Sannan Ubangiji ya umarci annabi Musa ya je ya karbi ilimi a wajen Kidr, ya je ya karba ya hada da nasa, saboda ya zama ya samu daraja wadda take cikakkiya. To amma da yaje ya fara yau mai Kidr magana, Kidr yace ba za ka iya hakurin tafiya tare da ni ba, ba za ka iya ba. Saboda kai irin shari'ar da aka baka ta saba irin ilimin da kake dauke da shi, ya saba da irin ilimin da ni nake dauke da shi. Mun gane ko? Malamai suka ce domin shi ilimi kashi biyu ne. Mun gane ko? Yawa, akwai ko malamai kashi biyu ne. Akwai malami mai neman ilimi da dama kansa babu komi, yanzu zai je ya nemi ilimin, to shi wannan yafi sauki. Ai dama shi bai san komi ba, to yanzu in yazo neman ilimin sai abin da ka sa masa, duk abin da ka sa masa kuma karba zai yi. To amma duk mutumin da yake da wani ilimi yanzu yazo zai nemi wani, to duk abin da ka bashi sai ya aura shi da ilimin da yake da shi. Mun gane ko? Yawa shi sa kace al insanu aduwwu ma jahila, mutum ya san wani abu idan da duk wani abu ba ko yazo to sai ya yi tirjiya a kansa. Shi yasa ai ba su fahimci juna shi da shi ba, za su shiga jirgin ruwa su yi tafiya, da sun tsaye da jirgin ruwan ma mutanen suka ƙi su tsaya, daga ba suka tsaye da shi Kidr din, sun san bawan Allah ne, sai suka tsaya suka dauke su. Kidr din da ya dauki kudi ya ba su, ma suka ce a ku bar kudinku. Amma suna cikin tafiya, Kidr ya sa hannunsa a cikin wata jakar sa, ya dauko sabon gatari ya balle gefen jirgin ruwan, ya balle shi ya tura shi cikin ruwa. Kaga annabi Musa ba zai fahimci wannan magana ba. Ba zai fahimta ba. Ya ga mutane sun kyautata musu, da har sun tafi. Sun dade suna jira jirgin ruwan bai zo wanda zai dauke su ba. Sun dade suna jira. Can sai Allah ya kawo wani jirgin ruwa. Har sun wuce suka sai da Kidr din, sun daga masa hannu ba su kula su ba. Sai suka dawo da suka sai da shi. Sai suka dauke su. Da ya dauko kudi ya ba su, suka ce a ku bar kudinku. Ai kaga akwai kyautatawa a ciki. Amma suna tafiya kuma yi musu ta'adi. Aka ga annabi Musa ba zai fahimci wannan maganan ba. Yawa, shi yasa ya kasa hakuri take yayi magana. Amma kuma shi kuma ya manta an sa masa sharadi cewa to fa in za ka bi ni duk abin da ka gana kar kai magana. Kar kai magana. To amma kuma da yake annabi ne, manzo ne, an aiko shi ya kirayi mutane zuwa ga hanyar shari'a. An aiko shi ya kirayi mutane zuwa ga hanyar shari'a. Shi yasa in ya ga barna bai kamata ya shiru ba. To kaga shi iya ilimin sa, shi annabi Halluru nan barna yayi mutanen nan, maimakon ma da gani wani guri ya dan bude ya sa kusa ya dade bige musu ya kyara musu, an sun yi abin da ya kamata su ma ai musu. To amma sai aka yi musu ta'adi, to shi sa nan Musa sai kasa hakuri. Shine malai yake cewa to kaga ilimi guda biyu nan haka suke. Shi wanda ba shi da ilimi yanzu zai nemi ilimi, duk abin da ka ba zai karba matsayin ilimi, shi ba rikici a kansa. Shi yasa koyar da yaro karami yafi dadi. Amma lokacin da babba ya zo maka ka karantar da shi ilimi, dama da wani ilimi a cikin kansa, ko dai gurbatacce ko mai kyau, yanzu in ka fara bashi duk abin da ka bashi tukun sai tsam ya amra shi da wanda yake da shi in sun haru to shikenan in ko ba su haru ba to sai ya maka tawaye kafin ya karbi naka sai ka bashi dalili sai ka gamsar da shi kuma da dalili kafin ya yadda mun gane ko shi yasa annabi Musa alaihi salam da yake ce masa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushdan shi in bi kama ka sanar da ni cikin abin da Allah ya sanar da kai kala sai ya ce masa innaka lan tastati'a ma iya sabarin ba za ka iya hakuri bi na ba tunda farko ma ba za ka iya hakuri ba sai annabi Musa ya ce masa wa kaifa tasbiru
tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra
wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra me yasa wato zaka yi magana akan abin ai yanzu ni ban mutubi da kai ba ma tukuna balle kaga matsalar tawa har ka ce min yaya kai ka san ni ba zan iya hakurin bin ka ba malamai suka ce wannan malar da sun ilhamar da ubangiji wa shi Kidir Allah ya masa ilhama cewa na aiko maka bawa na za ku yi tafiya da shi amma ga halayensa ga ɗabi'unsa shi yasa tun da farko ma Kidir ya ce masa ba za ka iya bi na ba sai ya ce masa amma za ka yi kai kai ka ce ka zarge ni tun ma ban bi tafiyar tukun kaga matsaloli na ba mun gane ko yawa sai wato malam yake cewa yazo hadisi wato manzon Allah yake cewa ya Musa shi Kidir din sai yake gaya wa annabi Musa yace ya Musa ya kai Musa inni ala ilmin minallahi ni ina kan wani ilimi daga ubangiji allamanihi wanda Allah ya sanar da ni ilimin nan la ta'lamuhu kai baka da irin wani ilimin a cikin kanka wa anta ala ilmin kai kuma kana kan wani ilimi minallahi daga Allah allamaka Allah wanda Allah ya sanar da kai la a'lamuhu ni ban san shi ba saboda haka kana da ilimin kana shari'a ne tabbata da bala ma tafiyar mu tai daidai ne da kai ba duk abin da nayi zaka ga na keta haddin shari'a saboda haka tafiyar ba za ta dai tunda yanzu kai a matsayin bako ne da ka zo guniya kuma kana so ka bi ni to sai dai duk abin da kaga nayi in ka yadda ba za ka yi min magana ba to ka bi ni anan Musa da ke alƙawari ba zai magana ba amma sai ya gagara mun gane ko shine ai wai ni ina kan wani ilimi lam tuhit bihi wato wanda khubran wanda kai ba za ka iya fahimtan wannan ilimin ba saboda haka sai annabi Musa sai ya bada uzuri yace kai hakuri satajudini insha Allah tunda yanzu ilimi yake so dole mutumin da kake nema a bagunsa dole ka sunkuyar da kanka yace kai hakuri satajudini insha Allah in Allah da zaka same ni sabiran mai hakuri ne zan yi hakurin binka komai wahala zan yi hakuri ai ilimi nake nema dama ba a samun sa da dadi sannan sai yace wala asilaka amran bazan kuma saba umurninka ba duk abin da kai bazan yi magana ba bazan kuma tambaye ka ba dan dama ce masa sai kala fa'in tabatani ka karanta
kala fa'in tabatani fala tasalni an shay'in hatta ursalaka minhu dhikra
aka ce annabi Musa ne ma fara gabatar da wannan yace wala asilaka amran ta'murni bihi ni bazan saba wani umurninka da kai min ba inda ka mun umurni to bazan saba ba mun gane ko sai yace wa qayyada bil mashi'ati annabi Musa sai ya hada maganarsa da mashiyar Allah jiya mun ce Allah ya karantar da mu tarbiya cewa kada mu yadda mu ce zamu yabi sai mun ce insha Allah ko yawa shi yasa annabi Musa ma sai yace satajudini insha Allah in Allah ya da zaka same ni sabiran mai hakuri wala asilaka amran bazan saba umurninka ba malamai suka ce annabi Musa ya kuturna mashi'ar Allah cikin maganarsa li'annahu lam yakun ala siqatin min nafsi don bai kamata ya dogara kansa ba dan adam bai kamata ya dogara kansa ba shi yasa ake so kasa insha Allah saboda yanzu da yace zai cika umurni Allah ya masa fushi Allah ya masa yadda ya ce duk abin da aka umurce shi zai yi mai yiwa a umurce shi da abin da kuma zai kasa hakuri to kaga in bai ce insha Allah ba to kaga wato zai zama wato ya dora wa kansa wani nauyi kenan amma in yace insha Allah yanzu ana kaddarawa idan ya kasa hakuri to Allah ne bai yadda ba shi yasa ya kasa hakuri ya magana mun gane ko yawa shine wato yake cewa wato kala sai shi Kidir yace masa fa inittabatani to in ka bi ni na yadda zaka bi ni amma ga sharadi fala tasalni an shay'in karka tambaye ni komai an shay'in komai karancin abu kaga nayi karka tambaye ni mun gane ko malamai suka ce an shay'in nan wai wani abin da kai inkari kai alaka ilimin in dai kaga abun bai daidai ba to kai hakuri karka tambaye ni mun gane ko kuma amma ai bai ce masa ba zai bashi labari, sai ce masa hatta uhdisa laka minhu dhikran, har sai na baka labari, ashe kenan zai bashi, zai bashi. Saboda haka kaga inda ya hakuri ya bishi, to zai sami ilimi, sannan kuma idan ya hakuri kidir din zai ta bashi labari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ji kan dan uwa na Annabi Musa, ina ma da yayi hakuri a wannan tafiyar mu da bi ilimi, yace ina ma da yayi hakuri amma a ƙarshe dai kasa, akai sabbi daya, akai biyu, akai na uku, dai ko bai ci jarabawa ba. Anan dai kidda yace masa to baraka shi da ka koma gida. To shine malam yake cewa wato tunda shi Annabi Musa bai amince wato da kansa ba, shi yasa ya jingina da istisna'i, yake ce masa tajidni sabiran, zaka same ni zan yi hakuri, amma da sharadi abinda zaka yi nan, in wafaka shari'ati, in yayi daidai shari'ata abinda na gani zan yi hakuri, ko kuma wato wahayin da Allah ta'ala ya min a game da lamarin. Amma fa ana la adari ma yaf'aluhu Allah, ban dai san me Allah madaukakin sarki wato zai aikata ba, to amma shi kidir shi bai ce insha Allah ba, mun gane ko, domin shi ai kidir Allah ya tsinkaya da shi cewa Annabi Musa ba zai yi hakuri tafiya da shi ba. Allah ya riga ya bashi wannan ilimin cewa Annabi Musa ba zai iya hakuri da shi ba, domin Annabi Musa zai ga ababai na kawariqul ada, ababan da suka saba ma hankali, ababan da suka saba ma hankali, zai zo da abu wanda abin ya saba ma hankali, hankalinsa ba zai iya jurewa ba. To shi kidir Allah ta'ala ya masa wannan ilhama, saboda haka yake cewa wato zaka same ni wato in Allah ya yadda mai hakuri cikin wannan tafiya da zamu yi, wala asilaka amran, bazan kuma saba umurninka ba. Qala sai yace masa fa in tabata ni, in har ka bi ni, fala tasalni an shay'in, kar ka tambaye ni komai, duk abin da ka ga nayi bai kwanta maka hankalinka ba, kai hakuri hatta udisa laka minhu dhikran, har sai na baka labari. Fantalaka
fandalaga hatta idza rakiba fis sabinati qaraha qala atarakta li tubriga halaha laqad jidahi anura
fino ya kamata mu zai ba ku taifa
ko sura na ai
to ma fasara da to shikenan
to ubangiji yake cewa a fantalaga sai ye da suka ci gaba wato da tafiya da shi Annabi Musa da Kidir. Alkur'ani bai ba mu labarin Sha'ub bin Nun ba, ko yana masauki yana jiran su ko kuma yana tare da su, wallahi a'lam. Suka ci gaba da tafiya wato a bakin garan kogi. Malam yace wato suna tafiya a bakin garan kogi, hatta idzaraki ba fi safinati, har sai da suka tsaya da jirgi wato suka shiga. Aka ce suna tafiya a bakin garan kogin nan suna neman jirgi, sai suka samu jirgin ruwa suka hau. Sai mutanen masu jirgin sai suke tambayan, suka ce musu ku yan fashi ne ko, suka ce a'a, wato domin sun gansu sun tare jirgin ruwa sun shiga babu guzuri tare da su. Sai suka ce to wayannan ne ba wasu matafiya bace, ba wasu matafiya bane wanda suke wato na kirki, kila masu fashi ne, saboda haka suna gudun daukan barayi a cikin jirgin su kaza su cutar da su. Sai suka ce musu a'a, Allah ya kiyaye su, ba mata ba yan fashi bane, mun gane ko. Wayansu malaman suka ce a cikin jirgin ne, da suka ce wayannan fa yan fashi ne, sai wasu suka ce a wayannan ba yan fashi bane, ai dayan nan mun sai da shi. Sai suka sai da wato shi kidir din, mun gane ko. Wato suka ce ai wannan da kaga fuskar sa, kaga akwai alamar fuskar annabawa, da yake su a cikin yan bani Isra'ila Allah ta'ala ya kuma su annabawa da yawa sun sabu da su, wato irin kamannin su ma wato ya sha bamban da sauran kamannin wato sauran jama'a. Wato kamar shi Ubay ibn Ka'af ya rawaito hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. A wani hadisin da ya rawaita yake cewa maraddihim safina, jirgin ruwa ya zo ya wuce suna tsaye, sun tsaye da shi bai tsaya ba. Daga baya fakallamu ahlaha an yahmiluhum, sai wasu daga cikin jirgin suka ce wayannan mutanen kirki ne, ya kamata mu je mu dauke su a jirgin ruwan nan. Saboda haka suka fahimci shi kidir da wato da suka gane fuskar sa, sai suka jiyo suka dauke su ba tare da ba karban kudi wato a gurin su ba. To shine Allah madaukakin sarki ke cewa wato da suka tafiya ta idzaraki wa fi safinati kharaqaha, sai kidir ya dauko wato magirbi a gatari, wato sai balle allan jirgin guda daya ta inda ma ruwa zai iya shigowa. Dan a wani wadansu malaman tafsir suka ce Annabi Musa ne ma cire mai yafin sa, ya toshe wannan kafar da ruwa zai shigo cikin jirgin, ruwa kuma zai shiga cikin jirgi libe waiki. saboda haka shi ya toshe shi yasa hankalin annabi Musa ya tashi ga musta'adi da kuma duk yanzu ana so kuma duk su wasu halaka a cikin ruwan shi yasa sai wato wannan sai kasa dauka wato a kansa saboda haka sai yake cewa wato a karakta ha ya zaka balla musu jirgin ruwa litugurika ala danka jirme da mutane in ruwan nan ya shiga cikin jirgin nan jirgin nan limewa zai in ya limewa aka ga duk mutane suke cikin jirgin kuma wato sun halaka ka fasa wannan jirgin saboda wato ka dirmiyar da ruwa lagaje ta sha'an imran wannan abin da kai baka kyauta ba yace masa baka kyauta ba ka zo da wani lamari da ake kyamarsa ka zo da wani a wanda wato abin da wato bai dace ba duk da cewa waɗansu malaman tafsiri sun ce san da ya balle din ruwan ko bai shigo ba bai shigo cikin jirgin ba amma kuma ya kai ruwan ya shigo amma iko Allah kuma ruwan bai shigo ba saboda haka Annabi Musa sai inkarin wannan wato aikin da Khidir yayi yana ganin kamar wato aika ne kala sai ya ce masa alama qul shin ka manta ne
alama qul innaka lan tasani amri sabra
ban ga ya maka bane alama qul ban ga ya maka bane innaka lan tasdi ma iya sabar ba za ka yi hakuri bi na ba manta kai dazu nan nake ga ya maka duk abin da kaga nayi kai hakuri sai na baka labari kar ka ce komi amma ka kasa kala sai ne Musa ya ce masa la tu'akhidni bima nasitu
kala la tu'akhidni bima nasiyat wa la turhiqni min amri usra
annabi Musa ya ce masa la tu'akhidni bima nasitu wallahi mantawa nayi kai hakuri don Allah kar ka mande laifin mantuwa mantawa nayi wa la turhiqni min amri usra kar ka takura ni kar ka hana ni sakewa mana kwata kwata ka toshe ka ce bazan iya binka ba na ce kai hakuri Allah ne ya ce in bi ka dauki ilimi ka ce to annabi kan ne magana yanzu na zo na yi magana da kuskure ka fada ni karka kuntata mun mana cikin wannan tafiyar da tare zamu yi mun gane ko wala turhiqni karka kallafa min usran kunci da takuri min amri a cikin wato lamarina fan talaka Allah ya ce suka ci gaba da tafiya
hatta izalaki ya ulaman fatatara hada gatarta nan san zaki tambi ghairi nafat kakarti da yayi an nufra
suka ci gaba da tafiya ubangiji yace fantalaka sai suka ci gaba da tafiya bayan sun fita kina cikin jirgin ruwan an ji an sauke sun fita Allah yace hata idhalika ya gulaman suna tafiya suka biyo ta bayan gari suka zo suka sami yara a gindin wata bishiya suna wasa ɗan yara samari suna wasa Khidir ya kama wani yaro kyakkyawan yaro ya daga shi ya hada kafafunsa biyu ya rike ya saka kansa ya koma kasa ya daga shi fauda shi a jikin bishiya sai ya mutu Allah ya ce faqatalahu wani suka ce a jikin garu ya buga shi jikin katanga hawo ya buga shi yaron take sai ya mutu mun gane ko waɗansu malaman tafsirin suka ce a kama shi ya kwantar da shi ya zaro ka yanka shi kamar da ake yanka rago a gaban Annabi Musa manzon wannan madu hankalin Annabi Musa ba zai iya dauka ba saboda ai ya zo da abin da yake ya saba wa hankali ba zai yadda da wannan ba mun gane ko wato wasu kuma suka ce a kama shi mai ya rike wuya kafa da dai kafa da sannan ya sa hannu ya rike ya kama kansa haka sai tubule kai wato yayi ya kashe yaro Allah dai ya ce faqatalahu wannan sauran maganganun ya aka kisa malaman tafsiri ne suke ta maganganu Allah dai ya ce an kashe yaro kala sai manzo Annabi Musa ya ce a gatarta nafsan zakiyatan wannan rai mai tsarki ya ce rai mai tsarki saboda yaron ma bai balaga ba balle a ce yayi laifi inda ma yayi laifin yanzu laifin sa bai kai shari'a ta rubuta masa hukunci ba tunda bai balaga ba yace ka kashe rai tsarkakekke rai mun gane ko yaron da bai kai matakin da za a dora masa shari'a balle a ce ma yayi laifi sannan bigere nafsin yaron nan ba kowa ya kashe ba ka kashe yaro tsarkakekke bigere nafsin ba tare da shi ya kashe rai ba laqad ta sha'anukuran kai ka zo da abin da dole za a yi inkarin wannan magana wannan laifin da kai gaskiya abu ne wanda dole za a yi kyamarsa kala sai shi Khidir ya sake cewa Annabi Musa alama qullaka
alama qullaka innaka lan tadri amri sabra
sai ana gaya maka ba za ka iya hakuri tafiya da ni ba ka koma gurin yan bani Isra'ilan ka ka je ka hukuncin ka da tafin ka na taura shari'ar ka ta fili ce tafiyar da ni da kai ba za ta yiwu ba yace ana gaya maka ba za ka iya tafiya da ni ba Annabi Musa kuma ya san to can yayi ya ce mantuwa yayi karata kura masa ya zo ya sake yi yanzu kan yake cewa to in sa'altuka an shayi kai hakuri
ala in sa'altuka dai ba da ha fala tusahibni kad waraka min ladni usra
fandalaka kakar sanye su mu karsa sai saboda
lokaci fandalaka hatta idza ta hala kareti min tan'ama halaha baba wan yadihu huma qadara ziya jidara yurida an yanqafa aqama ala lahi dalatta qatalihi atra
annabi musa sai yace in sa'altuka an shay'in ba'da daga yanzu kam in sake maka magana falat sai kar ka yadda ka tafi da ni in sake maka magana shikenan mu rabu ni zan je dauki kayana in koma gida yace kar balakta min laduni uzra duk uzrin da ya kamata kai min kamun duk yanzu hakurin da ya kamata kai da ni ma yanzu kan na yadda ba zan iya jure tafiya da kai ba in dai har na sake tafi tambayen ka to shikenan ni ban kwana zan koma gida kun ga yayi wa kansa hukunci ko yanzu ya yanke wa kansa hukunci cewa to tafiya kila ba za ta ci gaba ba Allah ya fantalaka to sai suka ci gaba da tafiya hata idza ataya halqaratin har sai da suka zo wata halqari ana cewa halqari intaqiya ne suka zo wani birni suka shiga garin in satsama ahla suka nemi mutanen garin nan su sauke su su ba su abinci Allah ya ce fa bo an yudayfu ma suka ci su karbe su su karu bakuncin su suka ki su karu bakuncin su Allah ya ce foje lafiya jidaran bayan sun dawo bayan gari sun kwana da gari ya waye sun kinza za su tafi an kya ba su masauki an baki ba su abinci ko guga ba su aro su jan ruwa ma Alija kana su suka zo kwana bayan gari da suka za su tafi sun kama hanya sai shi Kidir sai ya ga wani gida ya rurushe ka bayan gari sai shi Annabi Musa ba mu ga ta tafiya ba sai mu tsaya ya tsaya ya nemi igiya ya tuka ya igiya ya nemi guga suna jan ruwa yana saran kasa suna kwabawa suna yin jalaf sai da suka gine gidan nan kaf suka gyara shi suka gyara gidan nan suka dauki kwariki suna wannan wahala suka tafi Annabi Musa baya su saboda mutanen nan sun musu jafai amma kuma yanzu gashi sun zo suna musu aiki kuma shine Annabi Musa a ƙarshe sai ya ce masa laushi talattakasta alaihi ajra ai da za a biye ta wayannan mutanen wallahi sai mu ce su biya mu sai mu ce su biya mu wannan wahalar da muka yi sai Kidir ya ce masa hala firaku baini wa bainik
هذا فراق بيني وبينك ساونا بك بتاويني فعلا ستدي عليه الصبر
تو أبو قجي سوى دا لوكا چي دي كي أكويت أنجوا بيكو باما سو لوكا شن صلى إنيسا زامو فسرا سيقوما أتاكي چي مبادا بيانان وانا واكي عدى سكا فاروط أكانا أنا مسالة كدر واتو أتاكي چي سوى دي زومانا مولي فيكي سادين a daidai wannan gaba Kidir ya ce wa Annabi Musa to yanzu ne kuma zamu rabu ni da kai ha za firaqu baini wa bainik nan ne gurin rabuwa ta da ni da kai amma kafin mu rabu yace sau nabiyuka bi tawili malam tastati alai sabran zan baka labarin abinda ka kasa hakuri abinda ka kasa hakurin nan zan baka labari me ya faru yace na farko dai wancan jirgin ruwan yace a tashar da muka saukan akwai wani azzalumin sarki inda ya ga jirgi mai kyau to ka'ida kwace shi yake yi jirgin yaran nan kuma na ruwan nan sabon jirgi ne suka saya da shi suke neman abinci suna ci da iyalansu in ba na kwace jirgin ba to da ya gani kwace shi zai yaran su yi asara saboda haka hisa ne wannan ta'adi a jirgin ana zuwa kuma baka ga yan gangane bane sun zo ce na yi to wa'annan din da sun ga jirgi ne mai kyau kullun za su karbe shi ne su kai wa sarki saboda haka hisa ba su taba musu jirgi ba yace abinda ne laifi ne ce wallahi ba laifi bane yace wannan yaro da kaga na kashe shi yaro ne wanda yake iyayensa mutanen kirki ne mu'minai ne to yaron yanzu idan an bar shi ya rayu zai fada tarbiyar sa za ta fada hannun mutanen banza karshen ta yaron zai yi kafirci karhin ta ya mutu yana kafiri to amma yanzu da na kashe shi yanzu zai koma karkashin wato abin da iyayensa saboda haka ranar lahira zai tashi a gidan aljanna abin da na laifi ne yace wallahi ba laifi bane yace to wannan katangar kuma da kaga mun tsaya mun gina yace wannan gidan wasu marayu ne yara ne kanana uban su mutumin kirki ne bawan Allah ne ya binne musu dukiya a karkashin wayannan katangun idan muka bari ana ruwa kun yana rozewa ana ruwa shekara tana zuwa yana rozewa har dukiyar za ta fito fili mutane kuma su sace shi kuma uban su mutumin kirki ne bawan Allah ne saboda haka sai Allah ya min ilhama in zo in gyara musu katangar dan a kiyaye musu dukiyar su sakamakon bin Allah da uban su yayi lokacin da yake raye wannan abin da muka yi laifi ne ce ba laifi bane yace to wannan dai shine a takeice malamai suka ce shi Khidir an bashi ilimi ne wanda yake boyayyen ilimi, wato ilimi na badini wanda bashi ya saba ma wato aikin hankali. Shi kuma Annabi Musa abinda aka bashi ilimi ne na shari'a, saboda haka shi yanzu abun Annabi Musa duk Khidir abin nan dai abu ne da ya kamata a kama shi a daure shi ko a ci tarasa, dan wancan da kisan kai kamar a kashe shi. To amma kuma da yake shi an bashi wannan ilimin, to kaga irin ilimin da Abu Huraira Allah ya dace ki cewa na karbi ilimi kashi biyu a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ilimi daya da shi nake fatawa, nake karantar da mutane addini. Ilimi daya kuma ilimi ne na waqa'i, kace in nayi magana akan sa za a yanke makogaro na. Saboda ilimi ne Allah zai baka na wani abu zai faru, kuma za ka ga abin ya faru. Saboda haka shi wannan ba a faɗan sa, domin shari'a ita babu ruwanta da wannan. Komi a ma'aunin shari'a yana faruwa a dalilin sanadi ne. Komi yana faruwa a dalilin sanadi. In sanadin abu ya zo ya faru sai ya faru, wannan kuma shine shari'a, da wannan kuma ake hukunci. Yasa manzon Allah ya ce umminna anna hukmi zawahid wallahu yatawalla sarair. Mu amana umminni muna yin hukunci da abin da ya bayyana na zahiri, abin da yake boye kuma baro Allah subhanahu wataala. Kuma saboda lokaci kamar na faɗa akwai dan jawabai, za mu tsaya anan a karatunmu na bana insha Allah. Amma in Allah ya raya mu baɗi tunda ba mu nisa a cikin karatun a wannan sura mai albarka ba, insha Allah za mu tashi daga farkon sura Al-Rahman in Allah ya ara mana rayuwa. Idan kuma Ubangiji subhanahu wataala ya karbi rayuwarmu, fatan mu Allah ya tashi wa'anda za su yi su dora a kada wato mu mawutsiyar bera ta dinke hannunmu. Magabatan mu sun yi asusa wannan na alkhairi, aiki na alkhairi sun rayuwa kansa, sun tafi sun bar mana. Mu ma kuma mun zo mu roƙa, muna roƙan taimakon Allah ya sa mu ma mu iya abin da za mu iya yi. Mu ma Allah ya sa mu gadar da shi a na bayanmu, su ma su ɗauka su yi iya abin da za su yi. Allah ya sa wannan aiki na alkhairi kada ya zama wato ya disa shi. Allah ta'ala ya kawo inda su ƙarfafe shi har ya zuwa tashin alkiyama. Kuma kamar yadda na faɗa, akwai jawabe, amma kafin nan wato muna ƙara jaddada godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala, wato da ya ara mana rayuwa, muka ga azumin nan na bana lafiya, kuma ya ba mu lafiya muka yi tafsirin nan a bana. Tunda muka fara ko rana ɗaya Allah bai sa mun yi fashi ba, ko ni ko Malam Tijjani, Allah bai kaddara ba. Haka wannan wani abun godiya ne wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya nuna mana watan, kuma ya ba mu lafiya, kuma ya ba mu ikon zuwa a gabatar da tafsirin. To muna roƙo duk abin da muka yi shi ne daidai, muna roƙo Allah ya karɓa mana shi, ya sa mana a mizani, ya kuma ba mu lada. Kuma Allah ya sa mu yi musharaka da ku masu sauraro, da duk wanda yake sauraro a ko'ina cikin wannan aiki na alkhairi. Kurakurai da muka yi dama mahallin yin kuskuren ne saboda karancin ilimi ko kuma ganganci ko karancin fahimta, muna roƙo Allah ya gafarta mana duk abin da muka fassara ko muka karanta shi bisa da kuskure, muka kuma yi bayaninsa bisa kuskure. Muna roƙo Allah ta'ala kar ya jiyar wa kunnan masu jin kuskure, kar ya jiyar musu da wannan kuskure, Allah ya jiyar musu da abin da yake shine daidai. Mu kuma da muka kuskure, muna roƙo Allah ya gafarta mana duk abin da muka yi na kuskure. A littafin Allah ba littafi ne na wasa ba, muna roƙo Allah ya gafarta mana. Allah ya ji kan iyayenmu, Allah ya ji kan malamanmu, Allah ya ji kan su, Allah ya saka musu da alkhairi. Iyayenmu da malamanmu, Allah ya ji kan su, Allah ya saka musu da alkhairi. Bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana. Mutane sun roƙe mu addu'o'i da yawan gaske, a wasu sun aika gida, wasu turo a waya, wasu sun aiko nan. Allah ta'ala ya san buƙatar kowa, duk wanda ya roƙe mu addu'a tun daga farkon azumin nan har ya zuwa yau, da ma waɗanda suka roƙi addu'o'i kafin wannan ranar, muna sa kowa a cikin addu'a da mu da su duka. Allah maɗaukakin suke biya mana dukan buƙatunmu, ibadu da muka yi na azumi a cikin wannan watan, da karance-karancenmu, da salloli da muka yi, da addu'o'i, muna roƙo Allah ya amsa mana gaba ɗaya. Allah ya sa muna daga cikin wanda za a yanta daga wuta zuwa gidan aljanna. Allah ya sa muna daga cikin wanda suka dace da daren Lailatul Qadri, wato raya shi da samun ilada a cikinsa. Muna roƙo Allah ya gafarta mana, ya kyautata ƙarshenmu. Muna roƙon Ubangiji bara a nan mun yi addu'a, Allah ya maimaita mana, kuma Allah ya karɓi addu'armu. Ubangiji muna so ka maimaita mana wato watanni na Ramadana masu yawan gaske, kuma ka ba mu lafiya, ka ba mu ikon azumta su da yin ayyuka na alkhairi a cikinsu. Allah ka maimaita mana wannan gari namu. Muna roƙon Allah ka sa albarka cikinsa, ka sa albarka cikinsa. Shumagabanninmu Allah ta'ala ka yi riko da hannayensu, kada ka bar su su taɓe. Allah ka sa su yi daidai, Allah ka kintatar da su abin da yake daidai. Allah madaukakin sarki kura kuran su Allah ka gafarta musu Allah ka karfafe su ka shiga cikin lamurran su Allah ta'ala ka karfafa wannan karamar hukuma ta mu ka karfafa wannan jaha ta mu ka karfafa kasar mu ka zaunar mana da kasar mu lafiya ka zaunar mana da jahar mu lafiya ka zaunar mana kananan hukumomin mu lafiya garuruwan mu lafiya gidajen mu Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ubangiji muna da zuriya muna da iyalai Allah ka sa albarka cikin zuriyoyin mu ka sa albarka cikin iyalan mu Allah ka karfafe su Allah ka hana mu mummunan ji da mummunan gani a cikin iyalan mu ka hana mu mummunan ji da mummunan gani a cikin harkokin mu na nema ka sa albarka cikin noman mu da kiwon mu da karatun mu da dukkan ayyukan mu na alkhairi wannan gari namu Allah ka tausaya mana Allah ka hada mu da masu son mu Allah ta'ala ka saka shugabannin